Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga kawo ƙarshen tashin hankali a yankin Tigiri da ke arewacin Habasha, yayin da 'yan tawayen Tigiri suka sanar da kafa haɗaka domin kawo ƙarshen gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed. A cikin sanarwa ta biyu kacal da ya yi tun lokacin da aka fara yakin shekara guda da ta gabata, a jiya Juma'a kwamitin mai mambobi 15 ya yi kira ga bangarori masu yaƙi da su kawo ƙarshen zub da jini kada su tsagaita wuta. Kwamitin ya kuma yi kira ga gujewa kalaman tsana da kuma kalamai masu ingiza tashin hankali da kuma rarraba tsakanin jama'a. Kwamitin sulhu ya kawo ƙarshen kawaici na watanni 6 kada ya yi magana da murya ɗaya akan tsananin damuwa da ake fama da ita a Habasha, inji jakadiyar Ireland Ambassador Geraldine Byrne Nelson a cikin wata sanarwa. Ta ce wannan ne karin farko da kwamitin ya kira ga kawo ƙarshen tashin hankali a Habasha. Kiran Majalisar Dinkin Duniya na zuwa ne yayin da rundunar Tigiri ta sanar da haɗin kai a jiya Juma'a a wata haɗaka da wasu ƙungiyoyin adawa masu riƙe da makamai, ciki har da rundunar yankin Oromo, domin rusa gwamnatin Abiy Ahmed. Hukumomin Taliban sun tabbatar da kama wasu mutane 2 da ake zargin su da taka rawa wurin kashe wasu mata 4, ciki har da wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama waɗanda aka gano gawarwakin su a cikin wani gida a makon da ya gabata a arewacin Afghanistan. Wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a Kabul ya faɗa a jiya Asabar cewa mutanen da ake tsare da su sun faɗi gaskiya a tambayoyi na farko da aka musu, cewa su ne suka gayyaci matar zuwa gidansu da ke Mazar Sharifa a arewacin ƙasar. Fari Sayyid Hosti bai ce ko mutanen da ake zargin su sun tabbatar da su ne suka yi kisan ko kuma ya gano matar ko dalilin da ya sa aka yi kisan. Ana dai ci gaba da bincike kana an mika batun zuwa kotu, a cewar Hosti a wata sanarwa ta hoton bidiyo a shafinsa da Twitter. Dubun-dubatar masu rajin sauyin yanayi sun gudanar da zanga-zanga a jiya Asabar a fadin birnin Glasgow na Scotland, wanda ya ɗauki bakoncin taron kolin Majalisar Dinkin Duniya, wanda ya tattaro masu tattaunawar fuska da fuska, inda masu tattakin suka yi fatali da tattaunawar da aka yi a taron, suna kira da a gaggauta ɗaukar matakan rage ɗumamar yanayi. Masu zanga-zangar a Glasgow sun nuna kuzari duk da ruwan sama kamar da bakin kwarya. An kuma gudanar da irin wannan zanga-zangar a birnin London da Amsterdam da Paris da Dublin da Copenhagen da Zurich da kuma Istanbul. Galibin masu tattakin sun yi Allah wadai da shugabannin gwamnatoci da suka halarci taron akan gazawarsu na bullo da matakin gaggawa da suka ce ana bukata a daidai wannan lokacin, inda wasu suke cewa wannan taro na shan shayi ne kawai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mutum mai 'ya'ya 2 da ake kiran shi Jesse Redlin daga Rochester a jihar New York ya samu gagarumin kwanciyar hankali a wannan mako. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa 'ya'yansa 2 ka iya kamuwa da coronavirus, kuma hakan na jefa shi cikin fargaba, amma a ƙarshe ya ce ya samu natsuwa. Kwanciyar hankali da Redlin ya samu na zuwa ne bayan shawarar da hukumar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta bayar a makon da ya gabata ta samar da allurar rigakafin yara 'yan shekaru 5 zuwa 11 daga Pfizer BioNTech. Wannan shawarar ta sa yara miliyan 28 a Amurka sun cancanci samun rigakafi da aka tabbatar yana da inganci ainun wurin takaita yaduwar coronavirus. Iyaye da dama kamar Redlin sun yi marhabi da wannan labari mai daɗi. Idan ɗansa mai shekaru 7 ya karɓi allurar rigakafin na farko a mako mai zuwa, kana mai shekaru 4 kuma ya karɓi nasa allura. Redlin yana sa ran rayuwa za ta koma yadda take shekaru kafin annobar coronavirus. A ƙarshe, a jiya Asabar, Sarki Muhammad na ƙasar Morocco ya yi jawabi akan yankin yammacin Sahara, amma kuma bai taɓo zargin da Algeria ta yi cewa Morocco tana auna fararen hula 'yan Algeria a wani abu da ya faru a makon da ya gabata da Majalisar Dinkin Duniya ta ce ya faru ne a yankin da ake takaddama a kai. zargin na Algeria ya haifar da fargaban karuwar rashin jituwa tsakanin abokan gaban na Afirka ta Arewa bayan da Algeria ta yanke hulɗar diplomasiya ta dakatar da baiwa Morocco mai kana ta hana jiragen saman Morocco ratsawa sararin samaniyar ta dangantakar kasashen biyu ta yi tsami shekaru da dama amma kuma ta ƙara tabarbarewa ne tun bara bayan da kungiyar ƴan tawayen Polisario mai samun goyon bayan Algeria ta ce za ta soma gwagwarmayar ta ta neman ƴancin cin gashin kai a yammacin Sahara wani yanki da Morocco ke kallo a matsayin nata kawaici da sarki Muhammad ya yi akan takaddama da Algeria a jawabinsa na shekara-shekara a kan yammacin Sahara ya dace da salon Morocco tun lokacin da Algeria ta yanke hulɗa da ita a cikin watan Agusta take yin birin da duk wata sanarwa daga Algiers
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole shirin kasuwa akai miki dole na wannan safiya ya leka daya daga cikin manyan kasuwanni ne dake birnin Lagos wato kasuwar Edo na ƴan gwari inda ake sayar da kayayyakin kayan miya wanda akasari ana fitowa da su ne daga yankin arewacin Najeriya kuma tare nake da daya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma zai gabatar da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa na Edo.
Bismillah sha'an rozi bismillah rahman rahim sunana dai Alai Zakari Aleru mai kayan gwari kasuwar Edo Lagos. To tarihin wajen kasuwa gaskiya yana da tsawo dan mun shi a ga manyan mu da muka zauna tare da su sun gaya mana wannan kasuwar Edo tarihin ta farkon kafata shine wannan railway dinnan da sarauna ya rufa aka yi aka kawo shi a nan Edo to duk arewa mu da inda aka dauko kayan gwari da mi da mi da shanu da mi nan ne ake sauke su a kasare to shine yan aka zo nan iya nan idan da an sauke kayan gwari din da komai sune aka daukowa ana harkaiwa ana kawowa nan inda muke ga idan nan nan duk wani ya shine bakin ruwa a wannan wuri to shine ake sauke su a wannan wuri yan aka sauke su nan ne ake sayarwa a diba ai wani waje kuma nan ne dai depot da fadan sai da kayan gwari to shine lokacin din har bisa ga yanzu insha Allah tarihin kasuwar nan ana zan ta kai shekara 100 a kafa wannan kasuwa to kuma alhamdulillah mu ma da muka irke su ma manyan mu da mu har bisa ga yanzu insha Allah muna zaune lafiya lau ba mu da tashin hankali da kowa dan to ranar da muke wannan kasuwa ba mu taba ji an ce an yi wani fada tsakanin ko wani kabilanci dami ba muna nan lafiya lau muke da kowa ba wani ya ga bata lokaci ga kwado da bayar da bayar da ibo da bahaushe kowane dan uwana kowa dan uwan juna ne to dan haka insha Allah idaka muna nan zaune lafiya lau kuma kayan gwari da kasani duk irin wanda kasani ana kawo su arewa dan ka je Edo akwai su kuma ba ma wai in ce ma ya bankai ba kayan da zaka samu kasuwar Edo insha Allah duk Lagos in ka zo baka samu irin waɗannan kaya tunda mu kayan mu zababbe muke saya dan ni azababbe ko kasuwar mato yanzu aka je sayan kaya an san kayan yana Edo an san waɗanda an mutanen Edo da ganin kaga dan Edo mai sayan kaya in dai baka dai wannan kaya baka kira ne ma san dan ba zai saya ba to nan muna da waɗannan kwastomomi nan ko ta ina manyan mutane masu tawa suna sayan kaya kuma duk wanda ya zo nan insha Allah ba zai ji kunya ba
to ce ma kamar dame ake sayarwa wannan kasuwa ta ku ta kayan gwari
to wannan kasuwa dai ta mu ta kayan gwari abubuwan da ake sayarwa duk abin da ka san ana noma shi arewa akwai shi anan ka ga manta da albasa tumatir tattase atarado doya dankali arish bototo namu na hausa kai bayan haka shinkafa gata nan kuma in ka shiga dai alabo da plante da sauran kayayyaki duk gasu nan dai ana akwai su kafare idan ka zo insha Allah ba abin da dai kaya abinci zaka nema kazo anan kasar idan baka same shi ba insha Allah.
To ya kuma batun kasuwanci ko ciniki a wannan kasuwa ta ku?
To alhamdulillah kasuwa dai inda insha Allah kasuwa da ainihin wanka ta zamani gwargwado duk wanda yazo kasuwar da insha Allah dai kana da man sai san Allah da zaka samu abin da kai rika insha Allah mu ko ta wani lokaci sai dai kasuwar zamani dai za a ce wai alhamdulillah.
To akwai kalubale da kuke fuskanta daga gwamnati ko hukumomi ga yadda wasu kasuwanni ke fuskanta kalubale na rashin kafa su bisa ka'ida da dai sauransu?
To alhamdulillah mu kan kasuwar Edo sai dai san barka tunda mu to ranar da muke wata matsaloli na irin gwamnatin Lagos wallahi ba mu taba ganin wani takura wanda za a zo a takura mana ba dan mu yanzu yace ka ganne yau zangaya maka akwai mutane da yawa lokacin fashala manyan da ciza ina zauna a wannan wuri da ka iske ni suka zo suna neman wa a ciya man Edo wane ciya man wannan wuri aka kawo shi inda nake ina tahuwa sun same ni mun gaisa sai suka ce kai ne ciya man nan ce ni ne lafiya suka ce lafiya lau abin da ya sani zo in muganka Allah ya uwa iyayenka albarka aka sai suka ce Allah ya musu albarka kuma ka iya shugabanci dan wannan shugabanci abu biyu ne ka rike amana ka rike roƙon Allah kuma ka san manyan Lagos yace dan sun ya zagaya a Lagos gaba ɗaya sun ga wanda duk akai kata-kata da Lagos wanda ba ma bakin hanya yake an kore shi bale mu da a tsakiyar Lagos kuma muna bakin hanya ba wanda ya taba mu yace ga hiba wanda ya taba dan haka dai mun zo ba har an muke so gare ka ba mu mun dai ima du'ai Allah ya kare kare ka haka mutanen suka sai suka jira suka ba da baya.
To menene bambancin wannan kasuwa na gwari da sauran kasuwanni na Lagos wanda su ma ake sayar da irin kayayyaki na wannan na gwari haka?
Gwargwado mu kam kayan mu ba su da tsada kuma ga kyau ga kyau ba tsada insha Allah wanda kasuwa dan abubuwan da muke muna sayo kaya ma da yawa ka taho ka kasa ka fadi baka mai da kudin sa ba ga yawa dan in na gaya ma nan mutane nan wani lokaci kamar wanga lokacin da aka fito in kan ga bashin da ake biyan mutane akan ka da suke saya yawa mun muna nan dai saboda mun bar komai wajen Allah mun san insha Allah Allah ne mai walwala da komai.
To gashi ana fuskantar matsalar tsadar kayayyakin na masarufi da dai sauransu. Ku za ki mana bayanin yadda farashi yake a wannan kasuwa na ku na sauran kayayyakin cefa ne da dai sauransu?
Wannan haka yake gaskiya ne dan yanzu haka bari in gaya maka kaga albasa da haggani nan ba wuce sati biyu ba 24,023 muke ziyanta amma yanzu ga ta a bisa ga yanzu kwana dan satan gabi ta kuma 48,050 haka shi ma to amma ta da maganar tumatir saboda tumatir yanzu irin namu na arewa bai zuwa inda yana zuwa sai a ce to nan wuri hannu guda ake yitowa ake kawo mana da jos da Ghana su kadai ne ka tahuwa to kuma gashi nan yanzu dan karamin kwando gashi nan ana sai suwa 22,020 yan karami fa ba irin manyan kwanan da muka aka kawo da arewa ba to kaga shi ma gashi nan rado duka duk abin da yake tattafai duk abin ya hau sama yanzu duk yayi sama yanzu saboda kuma babu shi ne amma in akwai shi in dai ko ina ya fito nan in ka zo nan iyaka a ranan komi a hane komi alhaza ka kwashe shi dan ba mai bari ta niki ya kuce mishi.
To a waje dai kuma na ji ta bakin wasu masu saye da sayarwa a wannan kasuwa kuma sun gabatar da sunayensu da kuma yadda kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa na Edo.
Ni sunana Umar, ana kira Umar Dila, ina sayar da tumatir da albasa da tattasai da taro a shekara 30 a wannan kasuwa. Da itanin gaskiya ana ciniki kwarai da gaske dan ina so tumatir kamar kwando 20-25 kullum kuma yana karewa amma yanzu yake sai a nan zamani ina so kwando 4-3 wanda bai kare wanda ba zai kare ba amma alhamdulillah muna ci ba ya ma taimaka da 'yan uwan musulmi dukkan bukatun mu a yi tumki Allah ya rahama mana asiri a wannan kasuwa.
Abdullahi, I should say tomato is to kayan provision saboda amfani da shi. Wallahi ba kaman da ba, amma tun da muna lafiya, alhamdulillah, amma komai ba kaman da ba, komai ya yi sama yanzu. Abu da za mu siya kama 5,000 kuma yanzu 20,000 wallahi ba zai yi ba. su abin da su gaba na kuma na taimako ko mai kasa Allah ya taimake kowa da kowa. Na so stemo ko sukayan provision milo milk ko sugar flour ko abin yana ko mai me ne kina so akwai shi aido
talle me sai tumatir ki alhamdulillah me yanayin irin da abu ne ke fito ke shiga ke fita a da muna sayan tumatir a mutum muna so shi kaman 30,000 don abu amma daga shi Allah ka sauki ma so shi 21,000 wani sai 18,19 haka muke so shi kaga Allah ka mun sauki kenan kuma ka so alhamdulillah mun gode wa Allah.
To sai na Murtala ana wa naki ce min da Murtala Budi tun ina ci sabin da Allah ya sa nake ana kuma ina sai da wannan dai ka daga gani tumatir ta sai da tarugu da kashauran su ne irin kayan rafi ba laifi gaskiya alhamdulillah ba laifi kai da Allah na dan samu bakin gurgudu bahun albasa yanzu gaskiya dan kwanakin ba dan sa TV da ya wuce abin da muka sayo shi 25 amma koyo abin da nasu gatanar naira 50 sai ta bashi 50 ba
to ba sarare karshen wannan shiri kenan na kasuwa kai miki dole wanda ya to muku daga kasuwar Edo dake birnin Lagos a tarayyar Najeriya na ku baban gidan Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Dikan Michael Adeyemi a nan cikin garin Bauchi. Ina sujada Good News Baptist Church a nan wankin dada. To zamantakewa tsakanin al'umma abinda Allah da kanshi ya kaddara ne, saboda inda Allah yana so sai yi mu jinsi daya, ya yi mu yare daya, ya yi mu ma'addini daya, amma cikin hikimarsa ya yi mu kala daban-daban, ya yi mu kuma jinsi daban-daban, ya yi mu kuma addinai ma daban-daban. Akwai Krista, akwai Musulmi, akwai da ma ba su yadda ma cewa Allah yana nan ba, amma duk da haka Allah ya bar kowa ana tukanya. Kasuwan mu daya, makarantu da yaran mu ke tafiya daya ne, muna shiga mota daya, kuma muna yi daya, garin mu daya, ana zaune a unguwa daya, kai mu'amala dai ana yi tare. Saboda haka zamantakewa abinda Allah yake so shine a zauna tare, a fahimci juna, a zauna lafiya, don duk inda ake rikici Allah bai da hannu a ciki, tunda komai abinda Allah ya yi ya yi shi da kyau, kuma ya yi su ne a natse. A cikin Bible, littafi mai tsarki na addinin Krista, Allah ya kwabi duk wani mai addinin Krista da ya zauna lafiya da makwabtansa, ya ga ko duk wanda yake zama kusa da shi shine na kusa da shi. Don Yesu Almasihu zai tambaya ya ce waye makwabcinka, sai ya ce makwabcinka shine wanda yake da haƙƙi a kanka, wanda za ka biya masa bukata shi ma ya biya maka bukata. Me biyan bukata? Ba wai sai ya kawo abinci ya baka ba ko ya kawo kuɗi ya baka, a'a, ya lura da kai, gari ya waye ku gaisa, da rana ku haɗu ku gaisa, da dare kowa zai koma gida ku gaisa ku yi ban kwana. To shine abin da shi Yesu Almasihu yake nufi a cikin wannan. To abin da shi ma yake so mu ma mu yi kira a cikin al'umma, mu haɗu mu gaisa. Idan dan uwana yana cikin makoki, in bi shi mu yi tare. Idan yana cikin farin ciki, in je in same shi mu yi tare. Allah kuma ɗaya ne, mu ne a cikin muka bambanta shi, amma Allah baya da bambanci.
Madalla, yanzu kuma sai maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata muna tattaunawa da Dr. Abdullahi Bula Magarba game da allurar rigakafin corona, sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa ne da shi don jin yadda rigakafin take aiki da kuma wasu sauran muhimman bayanai.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
likita barka da warhaka.
Assalamu alaikum, barka da yamma Hajiya Hawwa.
To tunda wannan cutar takan sauye kama har ta shiga jikin mutum, shin rigakafin kenan za a iya cewa wacce take nan a wannan lokacin ita kai take ita wannan nau'in zai iya kare ka tunda takan canja nau'i ko takan canja salo ta shiga jikin mutum?
Gaskiya wannan tabbas sai wani hunci, wato ba haka bane. Wato akwai abin da ake cewa kaman generic, kaman a ce skeleton, kin gane? Kaman yanzu ai mu mutane ne, ni mutum ne yake mutunci amma ke mutunci ni namiji ne, kin ga kowa abu ne ɗaya ko biyu ga mutum, amma ainihin abubuwan mu da yawa kin ga ɗaya ne, kina da baki, kina da ido, saboda haka abin da halaka baki zai halaka ido ko zai halaka ciki, duk muna da shi. To saboda haka shine bambanci da ake samu dan kadan ne, saboda haka rigakafin nan yana duk nau'ikan kwayoyin cutar corona. Ina tabbatar miki da wannan, kawai dan bambanci kadan ne wanda ke ba tasiri.
To har yanzu dai saboda ɗan Najeriya wasu suna ganin ba a samu isasshen wayar da kan ɗan Najeriya ba, shi yasa har yanzu ake ta fafata da su wajen karɓan alluran nan, kuma suna ganin kamar alluran ma da ake kawo mana daban ne da na kasashen Turawa. Dalili kuwa shine idan aka je wata kasa ko idan ɗan Najeriya yanzu ya tafiya wata kasa ko da ya nuna takardar shedar cewa yayi rigakafi a kasar sa Najeriya, to su kasar nan da yaje ba ta yadda da wannan rigakafin sai ta sake yi masa tasu ko kuma wata. To me zaka ce game da haka?
Hajiya Hawwa, wannan magana ba gaskiya bane, ina tabbatar miki wannan magana ba gaskiya bane. Na farko dai ayi rigakafin corona dai ba ma yin ta a Najeriya, wanda muke amfani da ita ina tabbatar miki ita ce ake a Ingila, ita ce ake a America, ita ce ake yin ta a Germany, ita ce ake yin ta a India.
Ai shi yasa ɗan Najeriya ma suke da kukwanto akan wannan, saboda mu dai ba ma allurar anan daga kasashen Turawan ake kawo mana. To me yasa idan kai tafiya wata kasa sai su ce sai sun maka tasu ta can?
Ba gaskiya bane, ina faɗa miki wannan siyasa ce ta duniya, kuma an riga an warware wannan. Ina tabbatar miki rigakafin mu yanzu an yadda da shi a America, an yadda da shi a Ingila, an yadda da shi a Germany. Ina tabbatar miki da wannan. Ai da farko din aka cewa idan ka fita daga Najeriya an ka je ka sai kai kwana 10 ya akilla cewa dan uwa muka ce sai mu ma in suka zo haka za a yi, kin ga yanzu sun dawo sun ce a to shikenan a zo a lafiya. Ina tabbatar miki siyasa ce ta duniya, amma su ba gwamnatin Ingila ta ba mu taimakon allurar AstraZeneca, America ta ba mu AstraZeneca, sannan kuma ta zo ta ba mu Pfizer, kuma akwai Johnson & Johnson da muka siyo wanda yake shi ma kamfanin America ne yake yi, wanda yake zuwa South Africa, haka shi ma AstraZeneca din nan da yake Ingila ce ta kiro, kuma kamfanin yake a India. Saboda haka allurar rigakafin nan duk shine ko ina kika je shine, kuma process da yake cewa process wato kaman katin mu yana nan da akwai da QR code a jikin sa. Shi yasa idan duk mutumin da aka yi allurar rigakafi muna son wannan katin ya rike shi, kuma ya dauki hoton sa a waya, sannan kuma ya photocopy din sa ya ajiye. Wannan akwai wani bangare na QR code da yake QR code wani mai dan gida-gida kaman ya ce kaman tafiya tsutsa haka. To duk lokacin kika sa kamera ki a waya kika dauka din nan muke duk abin da aka yi mutum, da lokacin da aka muke na daya allurar rigakafi na daya da rigakafi na biyu da sunanki da ka hada hotonki zai fito duk inda ka yi da duniya, kuma allurar mu ta yadda kamar yadda muka yi press briefing a ranar Litinin tare da minista, na faɗa a duniya rigakafin mu is credible, kuma irin is accessible anywhere in the, on the planet.
To har yanzu da yawa ƴan Najeriya suna ganin cewa hukumomi, musamman ma irin hukumar ku ta lafiya matakin farko, ana ganin cewa an gaza wayar da kan jama'a akan wannan allurar, shi yasa har yanzu mutane da dama suke da shakku akai. Shin daga yanzu wani mataki kuka dauka wajen ƙara fahimtar da jama'a akan wannan allurar ta rigakafin coronavirus?
Wannan ainihin kalubale ne wanda yake ba wai bangaren corona kadai ba, duk wani abu da zaka yi wa jama'a to dole ne ka samu kalubale a gare shi, kuma dole ne sai ka sa cikin kashi yadda jama'a za su fahimta. Ki tuna Hajiya Hawwa da muka yi aiki da polio, kusan shekara 30 muka yi muna fama da polio, mutane babu irin yarfe, babu irin bice da kulle, babu abin da ba a ce mana ba, a ce mana agents ne na America, agents ne na waye, mun zo mu hana haihuwa, babu abin da ba faɗa mana ba. Amma yau ina polio a Najeriya, sanadiyar ma kore polio a Najeriya da ya sama Afirka ma gaba daya ba ta da polio. To yanzu a dawo kan corona din nan, wato a yada bayanan, ina tabbatar miki aiki ne wanda yake ba karami ba, muna aiki da sarakuna, muna aiki da malamai, muna aiki da kungiyoyi kala-kala, akalla mun yi bita ga kungiyoyi kusan sama da 120, kuma kullum muna yi. Kuma ina tabbatar miki duk je gidajen radio zaki ji ko ina ana ta bayani akan mutane. Amma kuma kin san ne da ɗan Najeriya yake baki ma, shi in bai ga abu an ce yana kisa take a ce gashi nan ko wannan ya kashe ko kuma gashi an kwanta ana wahala ba, za su dauka cewa wannan abun ba fulshe. Mu Allah ne taimakon, mun gode wa Allah, ba dan ba za mu yi fatan cewa wata don saboda mutane su fahimci karbi corona mu ce mutane su mutu ba, ba fatan mu kenan ba, mun gode wa Allah. Allah da Allah ya sa ta zo mana da sauki wannan Allah ne kawai ya kawo mana wallahi ba dan aikin mu ba ba kuma wannan wani kokarin mu bane kawai Allah ne ya taimake mu amma na tabbatar miki yanzu ki ji labarin India akwai lokacin ta kashe mutum 4000 rana daya a India 4000 lokaci daya to ai ga inda a ce wannan abu zai auka a Najeriya ai ba yan fada mutum ma cewa ga kariya kafin ninka je kai dan me dan sun gani kai tana kisa to ba fata muke ce kisan ba amma muna bakin kokarin mu yanzu magana da yake miki ba mutane maji wato directors duka ana Lagos dan saboda yadda za a tabbatar da cewa an wayar da kan mutane an ji an yi ba an zabi Lagos ba wai dan saboda wai ba ma san wani wuraren ba saboda Lagos cibiya ce ta yadda shiga da fita na duniya ya fi zuwa Lagos sannan kuma a kuri ne wani yake da cinkoso akalla muna sa ran daimin mutum wajen miliyan 4 a Lagos shi yasa muka bada kalhumu akan Lagos dan aje a samu yadda za a fada da cibiyoyin za a kafa cibiyoyi a wuraren da yawa yadda za a zo ya alluran nan kuma sannan sai a kula da sauran jihohin da suke makotar Lagos kamar Ogun da Oyo sannan kuma mu zo mu ci gaba amma na tabbatar muke da cewa kullum muna fama yadda za a yi to amma aiki ne wanda yake ba na mutum ɗaya ba aiki ne wanda ya shafi kowa har da ku kuma na tabbatar ana sauraron ku saboda haka a ci gaba da yaɗa mutane a ci gaba da faɗa wa mutane lalle lalle corona nan na farko dai gaskiya ce na biyu kuma akwai ta na uku tana sa jinya na hudu tana yin kisa kuma na biyar rigakafi akwai shi kuma gashi nan kuma rigakafin nan kyauta ne ko ina ka je ka gwamnatin ta shirya cewa lalle lalle kowa Najeriya wanda matsayin sa yake samu alluran nan an bashi alluran nan akwai wanda muka saya da kuɗin mu akwai wa'anda gwamnatoci suka taimaka mana ta shirin kungiyoyi da ake cewa COVAX facility saboda haka yanzu magana nake miki muna da akalla muna da doses wanda ke sama da miliyan 9 a kasar nan saboda haka kuma duk wannan alluran ɗan ƙasa aka samuwa kuma za a kai su ko ina ba mutane saboda haka ina sake faɗa mutane cewa alluran nan akwai su alluran nan kyauta ne saboda haka ba ma son mu ji labari ko kuma wani a ce gashi nan wanda saboda ya karɓi alluran corona ya biya ko kuma a ce mutum ya je ice wai a bashi kati ba tare da masa alluran nan ba wannan abu ne wanda yake bashi da kyau wannan yana bata sunan kasar mu a ce mutum ya fita a Najeriya ka tafi wuri bayan kati ya nuna cewa wai an maka corona alluran corona sannan a jiya kana da corona to haka yawanci shi yasa muka kafa wani muke cewa wato joint task force wanda yake committee ne wanda yake akwai DSS a ciki akwai ICPC a ciki akwai NAFDAC a ciki mu muna ciki akwai state mutanen jiha sannan kuma akwai mutanen sarakuna a ciki wanda duk wanda muka kama ina tabbatar miki cewa ba za mu bari a bata sunan kasar mu ba ba za mu bari a bata mana aiki ba wannan muna yi kuma kullum muna fama a fadakar da mutane lalle mutane suka gudu lona corona din nan
tamasha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin likita da muka kasance tare da shi inda yayi mana cikakken bayani ko kuma karin bayani da kuma ƙara fahimtar da ƴan Najeriya akan ita wannan allura ta corona kuma da fatan an ji shawarwarin da ya bayar da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu kasance lafiya
wannan shirin na tsawar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kama sauraron ma a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonnin ku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya.